أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن شوى ترى دكتور تشكيواني سابا شرنا فتن رحمة شرن ديكي باكو داما دوم ايكو دتم يوكو وانا سكشا في اديني دار ايوا زوا غمالا دوم سامو مفتا كما انا يا ايكو مانا داسا كوانا تنبوي تشكيوانا شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tayau dai muna asabar ne 10 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1444 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 3 ga watan Disamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim Oyen, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Sidir Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kalla. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلو لسول لما أن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى ينشيوا كل تافن سمي كلمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya, li yuzhirahu ala ad-din kulli, dan ya bashi rinjayi akan kowane addini, walau kariha al mushrikuna, koda mushrikai masu hada Allah da wasu ba sa so. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. Nabi yace dare da yini ba za su gushe, ba za su tafi ba, ba za su gushe ba har sai an dawo bautar Lata da Uzza. Aisha tace sai nake cewa ya Rasulullahi, in kuntu la azunnu annahu lamma anzala Allahu qawluhu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. نازت تشيوى روكا تشدى الله يسوكر وانا آير وانا مكرنتا تشيوى الدين زي يارقا ياتكا وتبازاتي ومتاني سكوما قبوتر وانا أبو الله. سيا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي لا إنه سيكون ذلك إن شاء الله، ثم يبعث الله ريحا فتوفى كل نفس فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم يبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يتشاء ونن ديزي كسن جينان قبا وتونن abinda ayat ta kunsa zai kasance nan gaba insha Allah. Yace sannan sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wata iska wanda za ta karburan duk wani wanda yake akwai imani gurgudun kwayar komaiya a zuciyarsa. Sannan waɗanda za su yi saura su ne wanda babu alkhairi tare da su, daga ƙarshe su koma addinin iyayensu. Wannan aya da wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Imam Muslim ya rawaito suna karantar da mu cewa wani addini duk irin rintsin da ya shiga, duk irin wahalhalu da zai gani, duk irin shubuhohi da rikice-rikice na fahimta da za su ta faruwa, Allah zai tsare addininsa. Kuma addinin sai ya yi rinjaye, sai ya yadu, sai ya shiga ko'ina da ina da izinin Allah da ikonsa. Wanda yana nuna mana cewa Allah subhanahu wataala shi yake ɗaukaka wannan addini, ko da mu ko ba mu, addinin Allah gaba zai ci, addinin Allah karɓuwa zai samu, addinin Allah ƙara fahimtarsa za a yi ta yi, ko da mu mun kasa fitowa mu karantar da addinin, ko mu nuna addinin gata, to Allah yana nuna wa addininsa gata kuma addinin nan nasa zai ci gaba da yaduwa zai shiga inda ma baka zato hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama banda wannan hadisi da Aisha sun kara tabbatar da haka daga ciki akwai hadisin da shi Imam Muslim ya rawaito hadisin Sauban da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah zawali al-ard فرأيت مشارقها ومغاربها وإن هذا الدين لا يبلغ وإن هذا الدين وهذه الأمة لا يبلغ ملكها ما زوي لي من 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 الأرض النبي كي وا الله سبحانه وتعالى يعني أن يمن كسا ناقة جبشين تدي يوم تشنتا ناقة جبشين دنيا تدي يوم تشين دنيا الله ينونهم كما وإن هذه الأمة سيبلغ ملكها ba zuwiya li minha mulkin wannan al'umma wato ta musulunci sai ya kai duk inda guraren da Allah subhanahu wataala ya nade ya nuna mun a bayan kasa wannan hadisi da Sauban a ruwaito shi a cikin Muslim Imam Ahmad daga hadisin Shaddad ibn Aus yana tabbatar da cewa addinin musulunci zai karade duniya zai shiga ko ina da ina zai je duk inda baka zato wato iko na musulmi sai ya kai ko ina da ina mulki anan ba wai duk ana nufin mulki na siyasa ba na cewa al'ummar musulmi za su ƙara mallake duniya gaba ɗaya ta zama ƙarƙashin su a'a ana nufin mulki na addini mulki na tarbiya da jagoranci zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bisharar da Allah ya masa ya nuna masa ko ina a bayan ƙasa gabas da yamman duniya musulunci sai ya kai nan wannan bishara ce da take ƙara tabbatar da wancan alƙawari da Allah ya yi da cewa ya aiko annabin sa da shiriya da kuma addinin gaskiya kuma wannan addini Allah ya yi alƙawarin sa ya dora shi akan kowane addini koda masu bautar wani Allah ba sa so a daga cikin hadisan da suke ƙara tabbatar da wannan akwai hadisi da Imam Ibn Hibban da wannan sa suka fitar hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yablughu hadha ad-din ma balagha al-layl wa an-nahar wannan addini sai ya je duk inda dare da rana ya kai wala yurkhilanna Allah hadha ad-din wala yad'u Allah wala yad'u bayta madar wala wabar illa adkhalahu Allah fihi بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به وذلا يذل به الكفر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا أديني سياجي إن دري درانا إن درانا دري أكيد دري أكيد درانا سيوا وانا أديني ياجي وما الله سياجي قد شي بيت مدر ولا وبر باب كده na bulo da bulo ko gida na wato gashin tufafi wato tantuna face Allah ya shigar da wannan addini cikin sa ana nufin wato birni da kauye sai addinin ya shiga birni ya shiga kauye bi izzi azizin aw bi zulli zalil da izzar mai izza ko da kaskanci mai kaskanci wato ko mai izza ya ji izza ko mai kaskanci ji kaskanci wannan dai musulunci sai ya shiga ko ina da ina sannan izzan nan Allah zai karfa zai daukaka musulunci da ita sannan kuma kaskancin da Allah zai kaskanta kafirci da shi wannan ba karin bishara ce manzo sallallahu alaihi wasallam ki wannan al'umma cewa addinin nan addini ne da ba wanda ya isa ya tare gaban sa sai dai mutum zai iya cewa ya tare hasken ranar tafin hannunsa inda har rana ba za ta tare tafin hannu ba to haka wannan addini shi ba babu wata makarƙashiya ko wani kulle-kulle ko wani makirci ko wani irin abu da za a kulla wannan addinin musulunci sai ya tsallake shi kuma haka zai yi ta gudu haka zai ta shiga ko ina da ina an ki ko an so haka zai ta mamaye ko ina da ina abinda yanzu muke gani a rayuwarmu ta yau yadda aka shigo aka sako addinin musuluncin gaba ake ta kokarin duka wani abu da addinin musuluncin ya shigo ya zo da shi wanda ya daidai da fitrar halitta da Allah ya yi wa dan adam tun asali ne kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta abinda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam akan sa halitta mai kakkiya da yake jala khalaqna al-insana fi ahsani taqwim kyakkyawar halitta mai kakkiya da Allah ya yi wa dan adam ake kokarin a gurbata ta a shigo da dukkan wasu abubuwa da suka ci karo da fitra alalata kokolwar dan adam alalata tunaninsa alalata dabi'unsa a bayar da shi gara ma dabba da shi a shiga a koya masa wasu abubuwa da dabba ma ba za ta irinsa ba irinsa auren jinsi da makamancin wannan duk yadda ake ta kokarin wannan abu zama an wato an cin wato tusa shi cikin rayuwar mutane ko da mutane ba sa so duk da wannan kalubale da muke ta gani kullun yana ta karuwa addinin musulunci kuma kullun shi ma karuwa yake kara fahimta saki wani lokaci ma irin waɗannan abubuwa da ake daukowa da niyyar a tusa wa dan adam kaunar su a sa wa dan adam wato aikata su su suke karasawa a gane nagartar shi kansa addinin musulunci a fahimci cewa lalle addinin musulunci koyarwar da yazo da ita ita ce koyarwar da ta dace da fitrar da Allah ya halicci dan adam a kanta to babu shakka wannan irin bisharori da muke da muka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ma daga Allah subhanahu wataala ya same su tun daga aya da hadisan sa za su kara mana karfin gwiwa akan cewa mu tsaya mu yi wa addinin Allah aiki kada kalubale da muke gani iri-iri suna ta karuwa kada ya sa mu yi mutai sanyi kada ya sa mu ja da baya kada ya sa mu cewa ai abubuwan sun yi yawa gara mutum ba ya koma kawai alaikum anfusakum mutum yace je ji da kansa kawai wanda ya bace ya bace wanda ya shirye mu ba ruwan mu wannan ita ce halaka Allah subhanahu wataala bai ba mu damar mu yi haka ba mu tashi mu yi aiki Allah ce wa qul i'malu kace da su ku yi aiki saboda aiki ake bukatar mu yi ce ya balu ala daud da shukura saboda aiki yake so mutashi mu natija kuma tana hannun Allah subhanahu wataala babu wani abin da dan adam ya mallaka da natijar aikin da yake ya barwa Allah subhanahu wataala komai wanda kuma hakan shine sauke nauyin da Allah subhanahu wataala dora akan mu kuma shine tabbatar cewa mu al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wa sallam kuma mun cancanci wannan khairiyya din da Allah ya sifanta mu da ita kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas fi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya sifanta mu da umarni da kyakkyawan abu ya sifanta mu da hani daga mummunan abu wanda yake nuna cewa wannan ginshiki ne daga cikin ginshikan sifofi na wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta cancanci wannan khairiyya wato zama mafificiyar al'umma saboda ba za mu hakura da karantarwa ba da ilmantarwa da wa'azi da jan hankali da nusarwa da fito da irin mahasin da musulunci kyawawan dabi'u da musulunci ya kunsa kyawawan halaye da musulunci ya kunsa kyawawan tarbiya da musulunci ke ba wa ƴaƴansa kada mu gaji wajen fito da su cikin kyakkyawan salo cikin kyakkyawar kama bai amfani da dukkan wata kafa da zamani ya hore ta isar da sako mu shiga duk inda ya kamata mu shiga muga cewa mun isar da wannan sakon mun kai shiga kunnan waɗanda ake kokarin a toshe musu kunne ko a haramta musu jin wannan alkhairi da Allah subhanahu wataala ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi mu yi kokari mu kwatanta irin abin da shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yake ya fito bayan Allah ya ce da shi is da bi ma tubar wa arid anil mushrikin wasda bima tu'mar wa arid anil mushrikin ka bayyana abinda aka umarce ka da shi ka kawar da kanka daga mushrikai Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya fito ya bayyana wannan abinda aka umarce shi da shi ya fito kuma ya rika shiga ko ina yana zuwa wata matattara ta Quraishawa ta Larabawa yana isa musu da wannan sakon da aka aika shi da shi har ta kai yana fita wajen Makka lokacin da ya ga cikin garin Makka yana samun tirjiya yana samun kalubale ya fita ya rika fita zuwa kauyuka na gine-gine wato da kike wayar da Makka ya je Taifa ya ma rika shiga kasuwanni inda suke ake cin kasuwanni na Larabawa suko Mujinda suko Okaz rika kasuwanni ne na jahiliya da yake zuwa ai baje kolin abubuwa na jahiliya mawaka su zo masu wato abin nan banbadanci su zo masu hudubobi su zo kowa zai zo baje kolin sa Annabi ya shiga wannan guri ya yi ta wa'azi ya yi ta jan hankalin mutane haka har Allah subhanahu wataala ya bashi nasara ya karfafa wannan addini ya fito da abin da ba a so a ji ko kuma ranar hasken da ba a so a gani haka ya kamata mu ma a kowane lokaci ci gaba da yin wannan aiki irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu tsaya wajen tarbiyantar da zuciyarmu mu ma akan abin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba zai yiwu baka gyara wani alhalin kai kana lalace dole kai ma ka tashi wato karfafa alakarka da Ubangiji subhanahu wataala ka kyautata alakarka da shi ka nemi kusancinsa ka nemi taimakonsa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa yace da shi qum fa anzir tashi kai gargadi sannan yace da shi qum al-laila illa qalila yace da shi ya tashi kai gargadi ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ya kai wannan mai lulluba tashi kai gargadi ya kuma ce da shi ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila ya kai wannan na lullube ko ya kai wannan mai lulluba kai tsayuwar dare sai dan kadan daga ciki kaga ya umarce shi da da'awa ya kuma umarce shi da karfafa alaƙarsa da Ubangiji domin da'awa ba za ta yiwu ba kira zuwa ga Allah ba zai yiwu ba sai ga mutumin da yake kyautata alaƙarsa da Allah subhanahu wataala shi yasa a cikin wannan sura ta Muzammil Allah subhanahu wataala yake gaya masa inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashiyatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila Allah gaya masa cewa zai saukar masa da wata magana mai nauyi ce alqur'ani da abinda ta kunsa nan nauyen taklif ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza zaka za mu saukar maka da wannan ubarni namu da hali saboda ka sani tsayuwar dare da zaka yi yace abinda zai kara maka nutsuwa zai kara maka kuma tabbata da tabati wato da jajircewa akan abinda kake haka mai da'awa yana buƙatar yayi wannan guzuri kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya guzuri irin wannan Allah subhanahu wataala ya samu dace
kami su amin mana Allah ya saka da alkhairi to tabe mu ta farko ayo ta so daga wanda take cewa malam wacce za ta yi aure a gaban alƙali ba tare da yawanci sun sani ba saboda ba sa koyan bayan wanda take so
to na farko ba a aure sai da waliyi Nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi Abu Musa al-Ash'ari yace la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidi adlin babu aure sai da waliyi sai da sadaki sai da shaidu adalai guda biyu akalla kenan wannan shikashikai ne na aure aure ba zai yi ba babu su duk auren da akai ba waliyi bai yi ba duk auren da akai ba sadaki bai yi ba duk auren da akai ba shaidu to shi ma dole a tabbatar da shaidun sannan auren zai zama sahihi a mace ba ta aure da kanta waliyin ta shi yake aure da kanta yake abin nan yake aure da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mai aure da kanta sai mazinaciya sai wacce ke zaman kanta ita ce za ta bada kanta a bata kuɗi amma mace mai ta kirki to ba ta aure da kanta a waliyi shine uba ko da ko dan uwa ko baffa wato na wajen bangaren uba wadanda duk suna cikin waliyai dukkan asaba wadanda za su ci gado da asibci na mutum to suna cikin waliyansa yana fara tun daga kan uba da da dan uwa da dan uwa sannan irin su baffa baffaninta in ba a samu wanda ba sai a je ga wannan ba a samu wanda ba sai a je ga wannan har zuwa karshen wanda yake da walicci cikin asaba sannan ba a samu wannan ba sai kuma a je ga shugaba na jama'a aje ga shugaban abin nan aje ga unguwa ko aje ga dagaci ko ga hakimi ko ga sarki ko kuma wani babban limamin gari wanda aka yadda da shugabancin sa to wannan ga wanda ba shi da ba ta da waliyi shine Annabi ya ce fa sultan man la wali fa man la waliya laha fa sultan wa fa sultan waliha wanda ba ta da waliyi wato waɗannan duka babu su ko kuma ba musulmi bane to sultan wato shugaba shine waliyinta duk wanda yake da sulta yake da umarni da hani to zai iya zama waliyinta amma haka kawai dan yarinya tana son wani yana son ta an ce ba za a ba su aure sai su gudu su je a daura musu aure ba haka shari'a ta ce ba dole idan uban ne yake kokarin hana ta aure to akai akai shigun manya wadanda zasu ja kunnan su nuna masa abin da ya dace tana da yan uwa tana da yan uwa na bangaren uba da zasu iya ja masa kunni a ba ta da su akwai shugabanni manya na gari akwai babban limamin gari akwai watakila dattawan gari duka ta shigo da su cikin maganar yadda zai zanto akwai wadan jawo su wanda wali da yake hannun su a nuna musu in har tana da gaskiya ba wai ita ciki so ta jefa kanta cikin cutar da kai ba su iba ta goyen baya na tana da gaskiya to na tabbata ta haka za a iya warware al'amari amma baya halatta mace kawai dan ubanta ya ce ba zai ba ta wanda take so ba shikenan ta gudu ta je ta samu wasu kawai ta ce ita a daura musu aure sai ta samu wani a daura musu aure wannan auren ba in an yi shi ba a yi bai ba wali yana nan ko waliyai suna nan wasu ba sa daurawa mace aure sai da izinin su in su suka ba da walicin ta to wannan tana samun haka idan ta zanto ba waliyin ko kuma waliyin ya zanto yaƙin abin da ya dace yana mata abin da ake kira al'adlu wato ya hana ta aure kwata-kwata ta duk wanda san zan kwata ta aure sai ya hana ta to sai ya kwace wulintakar ta koma gurin wani wanda yake kusa da shi wannan shine tsarin shari'a amma aka ce kawai yarinya ta ce tana son namiji tana son yaro ko tana son wani shikenan iyayenta ko ƴan uwanta su goye baya ba sai ta gudu sai su gudu da shi sai ya daura musu aure wannan to ita a lokacin da take wannan gani take wani wayewa take wani bajinta take sai ta yi wannan auren karshe ta zo ta shiga matsala da shi wannan bayan kuma duk ya raba ta da ƴan uwanta da danginta da manyanta ta rasa inda za ta kai kukanta kuma a lokacin ne za ta zo ido ido na fata to musulunci din ya kare sa faruwar irin waɗannan abubuwa ya tsara abin ya zanto akwai wani babbanata wanda zai zamo mata mai bibiyar haƙƙi yayin da ya zanto za a zalunce ta ko za a cuce ta ko kuma ya shi zawo mijin wanda zai ja mata kunne yayin da ya zanto ba ta yi masa abin da ya dace zai masa a matsayin matarsa amma in babu wannan kawai wani aka zanta ya je daura auren to wannan aure na je kana yi kane ba auren kirki ba saboda haka baya halatta yin haka kawai dan kawai ƴan uwanta sun ki ba ta hadin kai ta je ta ce wani zai daura musu aure shi ma mai ba da daurin auren in mai hankali ne kuma mai ilimi ne ya san abin da ake nufi da aure to ba zai yadda ba kawai yarinya ta zo ta ce iyayena da dangina sun ki yadda su ba ni auren wannan mutum ka daura mana aure shi kuma ya wuce gaba ya daura aure to daga jika san ba wanda ma ya cancanta a kai masa irin wannan matsalar ba ne
to sai wani yake cewa mallam menene hukuncin mijin da zai rika yi wa matarsa wulakanci bayan sun yi aure da niyyar cewa zai rama abin da ta yi masa kafin su yi auren
wannan ba daidai bane za a iya ce zai mata wulakanci wasu ta masa wulakanci wani irin wulakanci ta yi masa in har ta yi masa wulakanci lokacin da yake neman ta shikira hakuri da auren ta mana ta nuna ba ta son shi shikenan sai je nemo ta take son shi aura me yasa zai aure ta a haka shi ma kuma ya kuli da abin da ta yi masa dan ya ce zai yi ramuwa shi ma wato ita mata wulakanci wannan ba dabi'a ce ta mumini ba tabi'ar mumini har kullun shine abinda zai kyautata ba abinda zai munana ba abinda zai so a yi masa ba zai yi wa mutane abinda zai so a yi masa ba ya musa mutane abinda shi ba zai so a yi masa ba yanzu shi da shi zai mata wani abu ta ce bari ta aure shi dan ta rama ba zai so haka ba to shi ma kada yayi ma irin wasu haka ana yin aure ne da sunan Allah sunan Allah kuma ya wajaba a girmama shi a girmama sunan Allah da aka daura auren nan da shi ka karbe ta to wani alkawari ne kai mai karfi tsakaninka da Allah cewa zaka riki ta gaskiya dan me zaka wulakanta ta Allah ya kira aure da wata da wani alkawari karfa cewa ina aradtu mustabdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna tintaran fala ta'khudunhu shay'a ta'khudunahu buhtanan wa ithman mubina lati wa kayfa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah ya kira aure da wani alkawari wace yarjejeniya mai karfi to kai wannan yarjejeniya mai karfi tsakaninka da waliyan wannan yarinya kuma ka zo kana mata wulakanci da zumma cewa da ta yi maka a baya wannan ba daidai bane
sai mai wani tambayar wannan ina ganin mallam ya amsa ta a cikin tambaya ta farko yake ta shi menene matsayin auren da aka yi ba da yardar mahaifin yarinya ba saboda baya san wanda yarinya take so amma sai sauran ya dauke ta suka je wani garin aka daura musu aure shi ne ke tambayar shi auren yayi ko kuma da matsala
wannan bai yi ba
sai wani shugaba yake cewa menene hukuncin wacce aka aika tambayar aurenta kuma ta amince daga baya kuma ta zo tare da wanda yafi wanda ya aika da farko ilimi da kuma hankali sai ta amince da shi ta bar na farkon
to abinda
shi wannan nabiyin ya san da maganar da farko
abinda musulunci ya hana shine ولا يخطب على خطبة أخي النبي شكد متن يي نيمان أولي أكن نيمان أولن أموانسا يعند أكسام خطبة واتو نيمان أولي أكسام ركوني واتو تناسن شينا سنتا أكي مغانا دا waliyen ta suka yadda za su ba da wannan aure to shikenan baya halatta kuma ne zo ce shi ya kawo kansa shi ma yanzu zai gwada sa a sauna haramun kamar yadda aka hana tai akan tai dan uwanka ya tai kaya zai saya akwai yuwar a sallama masa sai wani zo ce na ƙara akan abin da yake zai bayar to kaga musulunci ya haramta wannan to haka nan shi ma al-khitba ala khidmatillah yayin da aka samu rukuni tsakanin wato ita budurwa da saurayi ko kuma mai nema da wacce ake nema suka samu fahimta da juna aka shigo da iyaye suka san yadda za wannan aure to shikenan ko babu mutum wani ya shigo ya ce yana son ta shi ma da aure to amma wannan baya hana ita ko shi idan shi mai auren ko ita wani abu ya bijiro yaga cewa zai fasa auren karan kansa ba wai wani shigo masa ba shi da kansa yaga cewa da yayi niyyar auren ta kuma daga baya yaga wasu abubuwa ko aka ga masa wasu abubuwa ko shi da kansa yayi wani tunani yaga cewa ba zai aure ta ba ya fasa ya janye wannan babu laifi dan ya janye haka nan ita ma dan ta yadda ga wasu abubuwa ko ta ga wani ta ga tana so ba wai shi wancan ne zuci ina son ki ba ita ce ta ganshi ta ga cewa a yanzu wannan take so kenan sai a maida masa abubuwan da ya bata na khidba wanda ya bata a dalilin neman ta sai mai amir wasa kayan sa shikenan sai ta abinda aka hana shi wancan ya kawo kansa yace yana so amma ita ta canza ra'ayi kamar da shi ma namijin zai iya canza ra'ayi to wannan ba shine al-khidba ala khidmati al-akhbar akwai bambanci tsakanin ka nemi wanda aka riga aka yi mata baiko ko aka riga aka alkawari ka je kana son ta da aure da kuma ita da kanta ta fasa yin wannan auren ita da kanta da auren ma in aka kulla shi akwai abin da ake cewa saki shi miji yana iya aure wani auren ma ba a ma tare ba ana yin saki kuma saki yayi haka nan wata za a ta aura kuma daga ba ta yi hul'i akwai wannan hul'i to bare kuma khidba wanda ba ma daura aure ba kowanne yana da damar in ya gaba zai iya ci gaba da wannan alkawari ba ya janye to a wannan lokaci kuma wanda aka ce ana so shi ko yana iya nema ba laifi
to wannan ma dai akan auren ne take ce mallan idan mace ta aure wanda ba ta so saboda biyayya ga iyaye alhali kuma akwai wanda ita take so da sai kuma ta kasa zama da shi mijin ba ta ma iya ba shi haƙin sa na aure shin ya halatta ta nemi ya sake ta saboda ta aure wancan da take so din
daman shi aure ana yin sa dan a zauna lafiya in aka samu auren ya ke yiwa an kasa fahimta juna to babu laifi a rabu auren Zainab bintu Jahsh da Zaid ibn Haritha lokacin da aka yi shi ba ta so amma Allah subhanahu wataala ya so ayi wannan auren saboda ayi bata wata al'ada ta mai da dan wani naka ta tabanni wanda ta riga ta fantsama ta yaro a cikin al'ummar Larabawa wancan lokacin mutum ya mai da dan wani dansa ya zama da sunan sa ma yake ake kiran shi kuma duk abin da da yake da shi na haƙi wajen gado da sauransa shi ma yana da shi to Allah ya so canza wannan al'adar aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama aurar da Zaid zuwa ga Zainab bintu Jahsh daga baya kuma auren ya kiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dan a rushe wajen al'ada ta tabanni saboda shi Zaid ana ce masa Zaid ibn Muhammad a lokacin saboda Annabi ya yanta shi kuma ya jawo shi jiki kamar ɗansa sai ake mace masa Zaidu dan Muhammad sallallahu alaihi wasallama to Allah ya rusa wannan al'adar ta hanyar yin wannan a shahida anan shine aure akan iya yin shi daga baya kuma wasu abubuwa su suka samu na fahimtar juna a raba auren ya fi sauki akan a zauna ko shi yana cutar da ita ko ita na cutar da shi sai rabuwar ita ce za ta zama alkhairi daman shi saki an halatta shi saboda larura ba wai dan ana son a yi saki ba saki an halatta shi ne kamar da malami suke cewa saboda larura amma al-aslu fihi al-hadar wa inma ubiha lid-darura asali shi ne kada a yi sakin a hana yin sakin amma in larura ta kama a yi sakin kamar da Allah ce wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi in suka rabu ko Allah sai ya bashi ya wada ya hada shi da abinda zai amfane shi to wannan shine amma ko yaushe ita yarinya da uba iyayen za su mata zabi kuma zanto zabin nan nasu mai kyau ne sai hakuri ta yi biyayya za ta ga alherin abun kace ce za ta botsare kace ce za ta tirshe ta ce ita ba za ta bi ba ta yi da dawo iyayen ta karshe wannan auren sai ta zo tana ba da labarin irin yadda a da ba ta so a kuma yanzu gashi ba za ta so ba a ce ga wani abu ya taba mijin nan nata ba saboda kaunar da take masa haka ta faru da Fatima bint Qais lokacin da ta zo tana neman shawarar Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Muawiya ibn Abi Sufyan da Abu Jahab cikin su wa za ta aura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan cikin su kowanne yana da tashi ina shi aibin wancan Muawiya ibn Abi Sufyan bashi suluku lama lahu zaune yake haka bai da komai a tare da shi suluku bai da wata sana'a sana lama lahu bai da kudi da zai rike shi saboda in kika aure shi zaki shiga wahala wannan kuma la yadhul asa an atakihi kullun cikin dukan matan sa yake bai kamata ki aure mutum da zai zo yana dukan ki ba dama kuma gashi ta yi aure kusan saki uku ya shiga har an masa ki ta sau uku wanda ta kuma yin wani aure miji ya rika dukan ta ce ta nemi saki kaga sai ya ce ba ta zaman aure Annabi ya ce ta aure Usama Usama shine Usama dan Zaid ibn Haritha haka a lokacin mace tana so ba tunda Usama asalin mahaifinsa bawa ne Annabi ya yanta shi sannan kuma ita ba Quraishi ya ce tana ga tana asali ce za a zo a ce kuma ta aure wani abin nan wani wanda yake asalinsa bawa ne saboda haka dai amma tunda ita kawo neman shawara kuma mai ba ta shawara nan ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam sai ta yi ita da take kanta take cewa sai naga alheri mai yawa a cikin auren mu haka yarinya yayin da ubanta ya hada ta da wani wanda yake mai addini mai kyawun dabi'u in ta yi masa biyayya to karshe za ta ga alherin wannan aure kar ta botsare abin nan din kalikalan duniya ya jata karshe ta zo kuma tana da nasa
to sai wanda yake ce mallam menene matsayin sallar mutumin da ya sanya wando da yake da hula a cinyar sa ko yaga ko kuma karamar riga da take bayyana jikin mutum yayin da ya ruku ko sujada
to al'aurar namiji daga cibiya ne zuwa gwiwa cibiya zuwa gwiwa yace ce al'aurar da wajibi ne namiji ya rishi ya suturta ta yayin da yake sallah khudu zinatakum inda kulli masjid malami suna cewa tana nufin sanya sutura kyawa da ta rufe tsiraicin ka lokacin da kake sallah in aka samu huda a daidai gurin da yake al'aura ce ma'ana huda daidai cinya misali ta wando ba wai a can wajen kauri ba da sauransu a daidai cinya kaga zai yi zanto abin al'aurarsa ta sallah ta akwai al'aura mughallaza wacce muke cewa al'aura ce mai kauri ko babba akwai kuma al'aura wacce ke mukhaffafa shine cinya abin da ya kasa to sai ita wannan al'aura mukhaffafa ana sarrafe ta ko a sallah ce to in ya zanto ta huda a daidai cinya take ko kuma huda da duwa wuce take ga rigar ba ta da tsawo saboda ka in yayi ruku'u ko yana tsaye yana sarkaratu za a hango cinyarsa ko za a hango duwawunsa ko wani bangare na al'aurarsa ta jiki to wannan malamai suna cewa in ya zanto ya tsaga ci karama wacce ba za a gani ba sai irin masu kurulla din nan za su iya ganewa ma cewa akwai tsaga yofa duk wani abu yasir duk wani abu dan kadan akan yi afuwa a kansa wani dan abu kadan wace dan jini ya dan fallasa a jikin mutum kadan akan yi afuwa a kansa ko in najasa ir kadan ta taba mutum akan yi rangwame a kansa amma ya zamana da kawaiwa ya zaka ga abin din nasa ya fito to shi wannan in ya sani ya yi sallah haka to sallah ba ta yi in ya sani in bai sani ba sai ya yi sallah a haka to wasu malamai suna cewa in akwai lokaci ya saki in ya tuna a daidai lokacin sallah bai fita bai saki wasu malamai suna cewa koda lokacin sallah bai fita ba sallar sa in dai bai sani bai yi to shikenan sallar sa ta karbu suna hujja da hadisin Amr ibn Salima wanda yaro ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dada shi liman ga mutanansa lokacin bai wuce shekara 6 ba domin mutanansa sun zo gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda yafi karatun Qur'ani yayi muku limanci sai zanto a lokacin shine yafi su karatun Qur'ani da yawa saboda shi yakan zuwa ya tsare bakin hanya fataki da suke zuwa suna wucewa sun shiga Madina sun fito sun ji karatun Qur'ani sun haddace in yazo sai tsaye da su sai ce su koya masa abin da suka ji ana karanta tun yana karami sai zama ya haddace ayoyin Al-Qur'ani da yawa da al'umma suka zo kabila suka zo suka musulunta aka ce to wanda yafi karatun Qur'ani muku limanci sai aka sashi yana da imanci to yanzu to dan abin din da yake daurawa ya dan ya tsufa ya dan yayyage in yayi ruku'u sai duwawun sai fito shine wata mata cikin sautin ke cewa da Allah ku rufe mana duwawun limamin nan namu yace aka saya masa sababbin kaya wato kwarjan leda da mayafi yace bai taba wani abu farin ciki da irin wannan ba sai yaro ne karami kuma akai masa kyakkyawan sababbi a shahir anan ba sai a saki sallolin da aka yi na baya ba cewa ba su yi ba sauraka suke cewa idan ya zanto ba da gangan ne ba to wannan baya ba sai an saki ba amma inda gangan ne mutum ya sani cewa al'aurarsa tana fita lokacin da yake sako ko yake sujjada kuma yayi haka to sallar sahwi
sai wannan shi kuma yake cewa mallan shin idan aka yi sallar gawa a sahu irin yadda ake yin sallar jami'i ba tare da an matsi ba tayi koko sai an hade sahu
ba ai ba ce akai ta sallar gawa sai an matsi ba an kaga an mammatse din saboda ita sallar ba a ruku ba sujjada to kuma inda jama'a da yawa in aka ce za a bubbude sahun to zai zanto gurin yayi kadan ko kuma an shiga gurin da bai kamata a shiga ayi sahu a wajen ba to sai a ce a dan mammatso a dan mammatso shine dalilin mammatso ba wai sharadin ta ne mammatsowar ba kawai ana mammatsowa ne kusa da juna saboda a samu isasshen wuri da za a samu ayi sahun gaba daya in ya zanto gurin yana da abin da aka yi irin sahu irin na sallah babu komai duk ya kama sallah ce
sai ne shi kuma yake cewa mallan ya ji wani malami na cewa duk alwalar da aka yi ta ba da nufin yin sallah ba to ba a yin sallah da ita har sai an saki wata alwalar
malami suna da magana akan alwala da aka yi ta ba da niyyar sallah ba shin za a iya sallah da ita kamar mutum ya yi alwala saboda bacci misali ko ya yi alwala saboda zai karanta alqur'ani misali ko wani dalili kamar ya dan dau gawa ya raka gawa annabi ce wanda ya dau gawa ko ya raka gawa ka yi gawa wanka ko ya raka gawa ya alwala falyatawadda man ittasala baytan falyatawadda wa man hamalahu falyatawadda to duk waɗannan alwala ne aka yi ta ba da niyyar ayi sallah ba to shin za a iya yin sallah da ita wasu malami suna cewa dukkan wani abin da zai iya inganta ba da alwala ba sai aka yi masa alwala to wani alwala ba za ta yi sallah farilla ba za a yi sallah farilla da ita saboda shi wannan abin zai iya inganta ba da alwala ba kamar misali mu ce daukan mushaf daukan alqur'ani daukan alqur'ani ba dole ayi alwala ba ana bukatar da zai tukara ko mu ce zaka yi alwala domin bacci alwala domin bacci ba wajibi bacci zaka iya bacci ba kai alwala ba to wannan alwalar kayi ta ne domin yin wani abin da ba wajibi da alwala ba ta zama wajibi akan sa ba to suka ce ba zaka yi abin da alwala ta zama wajibi akan sa ba su a tunanin su alwalar da kai din nan ba alwala bace kayi ta bi niyyatu raf'il hadath ba kayi ta da niyyar dauke karin da yake jikinka ba tunda shi wancan abin zai iya yin zaka iya sa koda da kari tare da kai koda kana da kari ba ana baka da alwala zaka iya yin abin to saboda lokacin da kai alwala ba kayi niyyar raf'ul hadath ba don haka ba zaka zo kai sallah ita da ake bukatar sai kayi tsarkin da ka dauki kari tsarkin dauke kari shine alwalar da zaka yi domin sallah to sai ruwa suka hana amma ko su sun ce in abin ya zama wajibi a yi masa alwala kamar dawafi ga masu wajabta dawafi misali masu wajabta alwala yayin dawafi kamar dawafi da sai kai masa alwala dole ba kai masa alwala bai yi ba to in kai alwalar dawafi zaka iya sallah da ita saboda shi dawafin yadda su suka ce ba zai inganta ba sai da alwala zaka in kai alwalar da kai wani abin da ba zai inganta ba sai da alwala to zaka iya sallah da ita domin da ban kai ne da rafa'il hadath amma magana dai wacce ke tace ta za ta fi rijaya insha Allah shine duk sanda kai niyyar raf'ul hadath da alwalarka duk sanda kai alwala da niyyar dauke kare da yake tare da kai to ko kai niyyar sallah ne a lokacin ko ba kai niyyar sallah ba indai da niyyar dauke kare kai alwalar za ka yi sallah din dan ita ma sunan ta tahara ita ma wannan alwalar sunan ta tahara saboda ka in kai ta da niyyar dauke kare zaka yi sallar nafila kaga ba farilla ce ba to zaka yi sallar abin nan da ita ko kai alwala kawai saboda ka zama cikin tsarki ka dauke karin da yake tare da kai ba lokacin sallah ba kamar halarto da sallah a zuciyarka ba abin zaka iya sallah da alwala saboda ka malamai da suke magana cewa ba zaka yi sallah da alwalarka ba da kai ba da niyyar sallah ba sai rufin kai ta ba da niyyar dauke kare ba wanda kai ta ba da niyyar dauke kare ba mutum ne zai zauna ya ji zafi haka ko abin da sai zo kawai ya abin alwala dan dai ya ji dan sanya jiki ba da niyyar dauke kare ba to wannan ba ita ce alwala za ka yi sallah da ita wannan shine magana wata ke tsakanin kiyar da kuma da su da ba da su da
sai wannan mai tambaya na gaba yake cewa malami a matsayin mutumin da yana cikin sallah ko kuma yana dauke da azumi a bakin sa sai a cikin zuciyarsa yake cewar ya fasa wannan sallah ko kuma ya fasa azumi shine yake tambayar ya matsayin wannan sallah take ko kuma azumi
shikenan azumi ne ya kare in sallah ce ta rushe ta lalace saboda ita niyya rukuni ce a cikin duka wata ibada sai kai niyya a cikin ta namal a'malu bil niyyat sannan ko dukkan wani abin da ka niyyata shine zai tabbata saboda haka mutumin da yazo niyyar sallah yake to da yazo niyyar bata sallah to sallar ta bace shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam inna mali kulli imri'in ma nawa duk abinda mutum ya niyyata to ya tabbata gare shi saboda haka mutumin da yana azumi sai ya kudiri aniyar zai ci abinci in ya samu sai bai samu ba azumin sai ya kai ko bai ci ba saboda niyyar da yake da ita ta azumi ya lalata ta saboda haka azumin sai ya kare haka dan mutumin da yake sallah kawai ya kudiri aniyar yanzu ya bar sallar nan shi ya fita daga ciki kenan sallah ta lalace sai ya dawo sai ya
ci sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam ya matsayin masu tada iqama tun kafin liman ya shiga bai daidaita dan wasu da an hangure mu yana isuwa kafin ma ya wuce gaba sai a tayar da wannan iqamar
to shi ta iqama ba a ce ga lokaci daidai lokacin da za a tayar da ita ba ka a tayar da ita sai lokaci kaza akwai waɗanda aka saba su suke iqama shine ladan wanda man azana fa huwa yuqim hadisi ne da'ifi amma dai a aikace haka ne wanda ya kira sallah shi yake bari yayi iqama sai dai in yayi kira sallah ya tafi sa ko kuma shi da kansa ya ce wani ya kama shi kenan amma dai a bisa ga yadda aka sani ladan da yake kiran sallah shi yake tada iqama saboda haka kaga in shi yake tada iqama ya lokacin da ya gano liman ya saba ya tashi ya tada iqama liman kuma ya yadda a yi haka shi kenan ba wani laifi a cikin wannan matukar liman shi ya gamsu da abin da yake yi in kuma a shi liman ya ce a ina kun gane da Allah kanku ta yarda sai kun gana zo na tsaya shikenan sai ladan ya bi dokar liman amma ba wai iqamar ba ta yi ba ko ta yi a ce ko liman da ya fito an ga tahowar shi a tare da iqama ba ta yi ba ko ko a sai ya zo ya ce a tare da iqama sannan ta yi duk wannan babu waɗannan sharuɗan ya danganta dai kawai da yadda shi ladan da liman suka fahimci junansu
to sai mai tambayar ne shi kuma yake cewa malam yakan ga wasu direbobi bayan sun dawo gida wajen iyalansu amma ba sa cika sallah sai dai su yi ta yin kasaro suna masu cewar ai su ba mazauna gida ba ne ko da ko kwana nawa za su yi ba sa cika wannan sallah shi ne ke tambayar malam ya abu ne
to wanda jahilai ne ba ya za a yi mutum da iyalansa ya dawo cikin iyalansa kuma ce shi matafi ne matafi shi ne wanda ya bar iyalansa ya yi tafiya amma mutum yana cikin iyalansa kuma ce matafi idan yana ya zirga-zirga shi kenan ya zama kowane lokaci ma shi matafi ne a idan inda iyalanka suke nan kake zaune da iyalanka to nan shine mazaunin ka garinku ne ba garinku bane almuhim dai nan iyalanka suke anan kuke da zama kai da iyalanka to nan ne mazaunin ka ba magana ta yi kasaro anan saboda ka in ka bar nan ko garinku kaje in mahaifarka ba amma iyalanka suna wani garin to can mahaifarka ba mazaunin ka ba sai akwai wasu iyalan a can shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutum makani amma in yaje madina in ya dawo madina da zama in yaje maka kasar yake kwanan sa 19 a maka yana kasar yana yi wa mutane sallar kasar su ko mutanen maka suna cikawa bai ce ran mahaifa ta bace nan iyaye na suke rayu zaka nan nan zan cika inda iyalanka suke nan ne nan ne mazauninka ba kuma za ka yi kasar ba saboda kan direba in ya dauki motar sa yayi tafiya kenan inda yaje kasar amma in ya dawo gida ya cika sallah
to sai wani yake cewa mallai idan mutum yayi kabbarar harama to zai dora hannunsa akan kirni ko sai ya dawo da hannunsa kasa sannan ya waida kan cikin nasa
to shi dawo da hannu kan kirni ko sakin hannu wanda zai abu ne da su san suwa da su ke sabani akan cewa in yayi kabbarar harama shin zai saki hannunsa ne ma gaba daya ko kuma zai dora abin nan sakin hannu gaba daya wannan babu nasi sahihi akan sa dai tabbata da mazhabar malikiya alqaul sahih a cikin ta shine dora hannu shine abin da shi kansa imam mazhabar ya tabbatar a cikin littafin sa muwadda da hadisi guda daya na sakin hannu dora hannu shine sunna to dora hannu sai an saki ko sai an abinda almuhim dai abinda sunna take cewa shine idan yayi kabbara yana dora hannun sa dama kan nahu maganar sai ka sake su sun zube a ƙasa wannan duk bata taso ba in ka sake su sun zube a ƙasa ka dawo ka dora wannan ma ba za a ce kai laifi ba tunda dai karshe dai ka dora hannunka da dama akan nahu wannan shi ne abinda ake bukata ta yaya zaka dora hannunka da dama akan nahu kafin ka kai su ƙasa ko kuma bayan sun je ƙasa ka dawo da su ka dora wannan kuma ya rike zabin ka babu wani abu karara da ya nuna wacce wanne ne shi ake bukata kai abinda ya zo a nasi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara wada aidahu yumna ala al-yusra bisalam
sai wannan tambayar shi kuma yake cewa mallai idan mutum zai yi sallah a zaune kasancewar bai da lafiya to zai zauna ne ta da kabbarar harama zaunan ko kuwa sai ya yi raka'a farko sai kafin ya ci gaba da zama
har zai yi raka'a farko zai iya gabawa wanda duk zai iya tsayuwa a sallah yayi ta a zaune ta farilla wanda duk zai iya zuwa tsayuwa a sallar farilla kuma ya zauna to sallar sa ba ta yi ba tsayuwa a sallar rukuni ce ba ta faduwa sai ga wanda ba zai iya tsayawar ba saboda haka in a zaunan ne wato ba zai iya tsayuwa ba a zaune zai sallah in farilla ce ba zai iya tsayuwa ba a zaune zai sallah to a zaunan zai yi kabbara zai yi kama sai yi kabbara harama in nafila ce ita nafila in yadda kai ta a zaune koda kana iya tsayuwa ita tsayuwa a cikin ta ba rukuni ba ta nafila tsayuwa a cikin ta ba rukuni ba in ka tsaya kafi wanda ya zauna lada in ka tsaya kafi wanda ya zauna lada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul qa'id ala nisfi salatul qa'im wanda ya salla a zaune rabin abinda zai samu rabin ladan abin wanda ya salla a tsaye ne sannan ita kuma ana iya hada tsayuwa da zama a cikin sallah ta nafila ita kadai a hada tsayuwa da zama a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar nafilar sa yakan yi kabbara harama yayi karatu na sura da abin fatiha da sura a zaune sannan ya tashi zai ruku'u sai ya tashi tsaye yayi ruku'u ya zo ya sujjada sannan sai ya zauna wato ya qra'u qa'idan sannan kuma ya yarka'u wa yasjudu qa'iman wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam amma a sallar nafila saboda kai ta sallar farilla ce ba za ka yi tsayuwa ba sai ka yi komai a zaune tun daga farko har ƙarshe wannan babu komai in kuma kana tsayen ne ya bujuro maka kana sallar tsaye sai ya bujuro maka rashin lafiya ko wani abu da ba zai iya sa ka ci gaba da ita tsaye ba sai ka yi sai ka karasa ta zaune duk wannan babu
to ne ke ta assalamu alaikum mallam tambaya ta yi ta ce akan wani lokacin yace idan yana sallah da karatun ta yake a asir ce sai ya manta ya ji ya fara yin sa a fili daga baya sai ya boye shi yake tambayar shin ya hukuncin sallar sai
ba mu ko bai sallar sa ta yi ko ba sai ya yi mata sujudu sahwi ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci a sallah ta boye karatu yakan bayyana karatun aya ɗaya ko biyu a ji na bayan sa su ji saboda kadan ya bayyana bisa kuskure ko bisa mantuwa babu komai ba sai ya yi sujudu sahwi
sai shi kuma yake cewa shi mallam ba mutum idan zai yi sallar dare shi da matarsa jami'i za su yi ko kowa zai yi tasa daban ne
to dai da suka zaba amma sun yi jami'in ba laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah تدري جمعا يايد عبد الله بن عباس يايد حذيفة ابن اليمان كان سنبيش سلة هنا سلة دري ترى كلام متين جمعي سلة دري سلة دري أنا جمعي شيء سما متين أي سلة تراويه لتهجد عزمي أحد أي تتبادع ترى أهل التأي أي تجمع ترى كان هاي كاردة ما تسلا مكومي kuma a ta ga ita ba za ta iya bin shi ba saboda wataƙila shi yana tsawaita karatu fiye da yadda ita za ta iya ko ita tana son a tsawaita karatu shi kuma bai iya wa shi kenan kowa in yi ta shi ta yi za mu matsala.
Tuma lalai saka lalkai masu sauraronmu da kallonmu duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shirin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp. Akan lambar waya 0703-6-4-1-5 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta madadin shehu malamin namu Alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle OOM babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da Hassan da na kasance tare da ku ne ke cewa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.